This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Nomad, Faraa da Dalol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto, muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia. Amurkawa ko kuma in ce Amurka ta ba rundunar sojojin Najeriya gudunmawar tankokin yaki wanda suke kaucewa fashewar Nakiya.
An bar mu a baya, mu sai muka dauka ma don mu ba asalin yan Najeriya bane, don mu ne kake jin kasan amanan nan. Plebiscite 1961 ne aka ba mu akwati, mu zabi Najeriya ko mu zabi Kamaru.
To wannan rahoton da ya kamata yazo an jima ne na kan iyakar Najeriya da Kamaru, amma ga na sojojin.
Idan ka yi banna a lokacin zabe an kama ka, idan ka san wani wanda ya banna kafin zabe to kai ma yi bayani.
To da fatan za a gafarce mu a bisa wa'annan tuntube. Yanzu sai in ce kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC, sannan kuma a cikin shirin namu za ku ji yadda za mu kira waya ku kuma mu karɓo yoyinku game da yanayin kaman da ake a Najeriya, wani salo yake ɗauka a naku ra'ayin. Amma yanzu duka sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkamu da wannan lokaci. Amurka ta ce za ta bayo Najeriya wasu jigajigan motocin yaki da Nakiya ko bambasa a fasa su har guda 24 domin taimakawa Najeriya din ta yaki yanta a Boko Haram. Sanarwar da karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Lagos ya bada a yau ta ce a yau din ne aka yi alamin, wato aka yi shagalin mika wannan motocin wanda aka kiyasta cewa kudin su zai kai dala miliyan 11. A cikin watan Oktoba bala ne dai Amurka ta tura sojoji kamar 300 zuwa kasar Kamaru, sannan cikin watan jiya kuma ta bayo ita ma Kamaru din irin waɗannan motocin na yaƙi har ma da janaratoci na wutar lantarki, duka dai a matsayin tallafi wajen yaƙi da su 'yan Boko Haramiyar. Ƙungiyar da wata cibiyar nazari ta duniya ta ce a yanzu duk duniyar nan ba wata ƙungiyar ta'addanci da ta ko kama ƙafar su 'yan Boko Haram din wajen tursa rayukan mutane, inda kuma ta yi ƙyasin cewa ko a shekarar 2014 kaɗai mutane da Boko Haram ta kashe sun kai kusan 6,500 a tsakanin kasashen Najeriya da Chad da Kamaru da kuma Jamhuriyar Nijar. Zaman ɗarɗar da ake yi a tsakanin kasashen Saudi Arabia da Iran yana ta ƙara tsamari, musamman a yau Alhamis, bayan da Iran ɗin ta haramta shiga ƙasarta da duk wasu kaya ko haja na Saudiya, kuma har ta zargi Saudi Arabia ɗin da cewa ta kai wa ofishin jakadancinta da ke Yamal hari na jiragen sama. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin Hossein Jabar Ansari ya ce harin da aka kai wa ofishin jakadancin ƙasar tasu a Sana ya karya duk wata ƙa'ida da ka sani na kare lafiyar irin waɗannan ma'aikatu ko wurare na diflomasiyya. Daman dai Saudiya ta daɗe tana jagorancin yakin da ake da 'yan shi'ar jinsin Houthi masu goyon bayan Iran da ke can ƙasar ta Yamal. Kuma duk wannan abubuwan fa suna faruwa ne bayan da Saudi Arabia ta tsinke hulɗar diflomasiyyarta da Iran a makon jiya, sakamakon zanga-zanga da su 'yan Iran ɗin suka gudanar har suka lalata ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Tehran a can Iran, bayan duk wannan a hukuncin wato na kisa da Saudi ta zartas a kan wani hamshakin malamin shi'a da ke can Saudiya mai suna Nimir al-Nimir. Kafofin gwamnati da na watsa labaran Libya kuma sun ce aƙalla mutane 50 suka halaka a sanadin tashin wani makekin bam da aka ajiye shi a cikin wata motar jigilar kaya a wata makarantar horon kuratan 'yan sanda da ke yammacin Libya ɗin. Rahotannin da ke zo mana na cewa bam ɗin nan ya tashi ne daidai lokacin da ɗaruruwan kuratan 'yan sanda suka taru a nan cikin makarantar tasu da aka ce tana a garin Zilitan ne, kuma ko bayan su wanda aka kashe ɗin aƙalla wasu 56 sun samu raunuka. Har zuwa yanzu da muke ba ku labarin nan dai ba wata ƙungiyar da ta fito ta sa kai ta ɗauki alhakin kai wannan farmakin, wanda wasu jami'ai suke bayyanawa da cewa ai mani ƙunar baƙin wake ne. To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗauke wasu fursoni guda biyu da ke tsare a gidan wakafin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba an maida su ƙasar Ghana. Wannan fursunoni ɗin guda biyu ‘yan asalin ƙasar Yemen ne da suka haɗa da ɗaya da ake cewa Mahmud Umar Muhammad bin Atif da kuma na biyu mai suna Khalid Muhammad Salih Al-Jubi. Yau kusan shekaru 14 cur suna tsare a can Cuba ba tare da an tumce su da aikata laifi ko guda ba. Ko bayan da aka yi nazarin halin da suke ciki ne aka fahimci cewa wai ba sa zaman barazana ga zaman lafiyar duniya. Duk da haka yayin da suke a can Ghana an ce hukumomi za su rinka mai da hankali a kan take-taken nasu. A can Ghana kanta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce an wanke mutanen nan biyu daga aikatar duk wani laifi. To amma ta ce kuma zamansu a Ghana ɗin ma na ƙayyadadden lokaci ne. Sannan a ƙarshe yau a birnin Paris, ‘yan sandan wannan birni sun bindige wani mutum har lahira yayin da suka wato ganshi ɗauke da burka yana neman ya kutsa kai zuwa cikin wani caji ofishin ‘yan sandan. Kuma duk wannan tana faruwa ana cikin kammala shekara ɗaya cif da harin da aka kai kan mujallar nan ta Charlie Hebdo. Mutumin da ya zo ne ɗauke da wuka kuma an ce an ga alamar kamar yana sanye da sulke irin na bamamai, amma kuma daga baya aka gano cewa sulken nashi ma na jibu ne a cewar su jami'an na Faransa. Haka zalika kuma jami'an sun ce kamar mutumin wai ya zo yana kabbara yana cewa Allahu Akbar kafin ‘yan sandan su kashe shi. Har yanzu dai ba tantance ko wane ne ba shi mutumin.
Aliyu Mustapha ki ne karanto muku cikakkun labaran duniya kuma daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Amurka ta yi wa rundunar sojojin Najeriya gudunmuwar tankokin yaƙi da ke turjewa fashewar nakiya da aka binne. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da rahoton.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta miƙa wasu motocin sulke guda 24 ga sojojin Najeriya domin taimaka musu yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Colonel Patrick Dole, babban jami'in tsaro a ofishin jakadancin Amurka a Najeriya, shine ya miƙa waɗannan motoci ga wakilin ministan tsaron Najeriya Major General Bari Idiobu a nan birnin Lagos. Duka dai kuɗin waɗannan motoci na sulke da aka miƙa wa sojojin Najeriya guda 24 sun kai dalar Amurka miliyan 11, a yanda kuma Colonel Dole ya ce nan ba da daɗewa ba za a sake turo wasu guda 8 da kuɗinsu zai kai dala miliyan 8 na ƙasar Amurka. Su dai irin waɗannan motoci da aka miƙa ga sojojin Najeriya suna jurewa nakiyoyi na ƙarƙashin ƙasa da ake birsnewa, al'amarin da kuma yakan yi illa ga sojoji da kuma kayan aiki. Koya masana harkokin tsaro ke ganin wannan taimako da ƙasar Amurka ta baiwa sojojin Najeriya? Usman Alfa, wani tsohon jami'in tsaron soja ne.
Alhamdulillah, sa ne mu Najeriya muka yi yanzu da Allah ya ba mu shugaban ƙasa tsohon soja wanda ke da experience. Da masu America yanayin da kake haka za su treatin da kake, kai kaga ma ka gani vision da shugaban ƙasar mu yaje America, ka ji abin da shi shugaban ƙasar America yace. Muna da integrity, mutum ne wanda ke da kima. To ko da haka ma yake, ko da ma me za su kawo muna, kayan za su kawo muna kaya ne mai kyau. Kuma Allah ya sa Allah da ya taimake mu shi ma shugaban ƙasar tsohon Amon Offsen ya san ayin kayan don ya yaƙi a Najeriya da su kuma ya yaƙi a wasu ƙasashen Afirka nan.
Kana ganin zai ƙara ƙwarin gwiwa ga sojoji da ke fagen yaƙi?
Wallahi zai ƙara, tun ma kafin kayan ma bai zo kaji mun fara faɗan cewa ‘yan Boko Haram nan ma su fito. Ka gansu sun fito kuma? To in muka samu wannan yanzu a daidai abin da muke da. Alhamdulillah.
Dede kokarin da nayi domin jin tabakin kakakin rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar, lamarin ya tattara dukwa da wayar karta kwana da na aike masa. Haka shi ma ya komando DJ Alonge, babban jami'i ko kakakin rundunar haɗin gwiwar tsaro na Najeriya, shi ma abin bai yi ba. Sai dai kuma wani babban jami'in tsaro a hedkwatar tsaron Najeriya da baya so na ambaci sunansa ya tabbatar mun cewa ko shakka babu wayannan motoci masu sulke za su taimaka wa sojojin Najeriya a yakin da suke da kungiyar Boko Haram. Kuma tun bayo bane ya kamata a ce waɗannan motoci ko taimako sun iso Najeriya, amma sabili da wasu matsaloli da aka fuskanta da gwamnatin da ta shuɗe, al'amarin bai yiwu ba. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai muna a Najeriya, inda za mu ji koken wasu mutane daga wuraren Mambila ko kuma mu ce yankin da yake tsakanin Najeriya da Kamaru, inda suke tunanin shin akwai abin da zai biyo baya bayan ziyarar shugabar bankin ba da lamuni ta duniya Lagarde da ta kai.
faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga don fuskantar faɗuwar farashin mai, kamar yadda shugabar hukumar lamuni ta duniya Christine Lagarde ta ba da shawari, zai yi nasara da raya yankunan da 'yan ta'adda suka lalata da shimfiɗa hanyoyi a yankuna masu arzikin noma da kiwo. Majalisar dattawa dai na kan ƙudurin kafa hukuma ta musamman don sake tsugunar da al'ummar da 'yan Boko Haram koko 'yan ta'adda suka raba da mutsugunansu. Sanata Danjuma Goje shi ne shugaban ƙungiyar 'yan majalisar yankin Arewa maso gabas.
Don mu sama wa jama'ar mu sauƙi, a samu dama jama'a su koma gidajensu, kuma sana'o'in da suke yi da a ganin mu sai an kafa babban hukuma bisa doka, saboda a ware mata kuɗi na musamman. To wannan zai kusan dare da irin abin da aka yi wa mutanen Niger Delta, wanda ake yi Niger Delta Commission. Kullum shekara ana ware musu kuɗi, ana ba su saboda gyara wancan ɓangaren Najeriya. To mu muna so mu ma a yi wannan doka don a riƙa ware kuɗi na musamman na gyara jihohin Arewa maso gabas waɗanda Boko Haram ya lalata. Muna so a yi wannan doka da wuri, kuma muna fata 'yan majalisa ba 'yan Arewa maso gabas ba su mara su ba mu haɗin kai don a yi abin da wuri don jama'a mu samu sauƙi, don kuwa ana cikin azaba ƙwarai ba kaɗan ba.
Muhimman wajaje a yankin da ke da arzikin noma na kan tsaunukan Mambila a ƙaramar hukumar nan ta Sardauna da ke fama da munin hanyoyin sufuri da kiwon lafiya. Nan ma yunkurin fitar da wasu motoci ne da karsu makale a wani kogi kan hanyar garin Mayo Daga da ke dab da ƙasar Kamaru. Alhaji Ahmadu Ibrahim dattijo ne a fadar yankin da ke kira ga ɗaukin gaggawa daga shugaba Buhari.
Don lokacin sanarwar sun farko Allah ya kawo shi Gembu kam ya zo da helicopter a Gembu, insha Allah mun gan shi. Yanzu kuma muna fata yawan koke-koke da muke da shi da kuma ƙasa ne yar karama wanda ana iya gyara ta, gwamnati tana iya gyara ta a ci moriyar abubuwa da yawa. Wato muna fata ma in Allah ya yi wata ran ya ziyarce mu. An bar mu a baya, mu sai muka ɗauka ma don mu ba asalin 'yan Najeriya ba ne, don mu ne kake jin ƙasan amanan nan. Plebiscite 1961 ne aka ba mu akwati, mu zaɓi Najeriya ko mu zaɓi Kamaru, shi ne muka zaɓi Najeriya. Part of Northern Arewaci daga gaba da Gembun akwai ƙauye da ake kira Bam, daga wajen zuwa Gwaza har Bama, to mu ne ƙasan amana, mu ne muka zaɓi Najeriya. Daga ɗan ƙauyen kuma zuwa Buya, su kuma southern part ɗin na yankin nan ɗin, sai su suka zaɓi Kamaru. Yanzu in ka ji Bamenda a Buya a Meme, su sun zaɓi Kamaru. To mu sai mu ɗauka ma watakila don mu ba 'yan asalin Najeriya ba ne, shi ne ya sa aka ɗan jefar da mu a baya. Don muna yawo ƙasar nan muna gani yadda gwamnati take yi, muka ce koto kama ba a ɗauke mu sosai ba ne, ko ya ne ba mu gane ba.
To ya nuna dai kusan kun shigo da ƙafa ɗaya na Najeriya, inda za a bar ku za ku mai da ɗaya ƙafar Kamaru kenan.
Eh to wallahi haka ne, domin yadda ka ga ƙabilu kowanne ne rabinsu suna can rabi suna nan.
Najeriya dai na da ɗimbin ma'adinai da ba ta cin gajiyarsu don gano arzikin fetur. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To sai kuma mu tafi a jihar Kano, za mu ji cewa zawarawan matan 'yan sanda waɗanda aka hallaka mazajen nasu a bakin daga musamman a kan maganar yaƙi da Boko Haram sun koka game da haƙƙoƙinsu da suka ce ba a ba su ba.
Wannan murayin da aka mutu aka bar mu, Allah ka ba mu ikon tarbiyyarta da su, ko mazajin mu Allah ya ji kansu da gafar. A wajen Boko Haram a kofar gida aka ji kashi shida bakanikin da ya zo gyara masa motarsa. Yara tara ne.
Don kuma Ubangiji Allah ya bamu karfe ne zamu kula da marayun da Ubangiji Allah ya bar mana. Tun farkon abin da ya faru 28 of January 2011, tun farkon abin da bawar ne shigo da suka shigo farko, tun lokacin
ko sami haƙoƙi da ake cewa benefit ko kuma tukunna.
Tukunna dai bai riga ya fito ba tukunna.
Wasu daga cikin dimbin matan da suka rasa mazajinsu kenan sanadiyar hare-haren mayakan Boko Haram. A watan Janairun shekara ta 2011 ne kungiyar ta kai wani mummunan hari a shalkwatar 'yan sanda da sauran cibiyoyin tsaro a Kano. Baya ga harin ɗauki ɗaiɗai da ya biyo baya, lamarin da ya kai ga rasa rayukan 'yan sanda masu yawa. Bayan gudanar da wani rangadi a gidajen iyalan marigayen 'yan sandan a barikokinsu, Hajiya Saliha Muhammad Katsina mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan Kano ta shirya wani taro da matan marayun domin raba musu kayayyakin masarufin sauƙaƙa raɗaɗɗin rayuwa.
Mijin kai mutu, akwai wani wuri da kwararo da Allah kaɗai ke iya cika maka shi. Shigowa ta Kano, abubuwan da muka iske kamar na su rape din da su drugs, shi ya fara ɗaga mu hankali sosai. Na ga ba yadda za a ce constituency na ban duba su ba, sai na ga dai ya kamata mu duba su, mu kira su, mu zauna da su, mu ba su magana, mu ba su ƙwarin gwiwa, saboda ko ba komai ko muna so ku ba mu su aikin nan. Duk yadda aka ce, duk yadda za a gaya musu 'yan sanda, yadda aka ce ba ƙananan 'yan sanda, su yawanci su aka fi kashewa, ko manyan ba za su fita ba aiki in dai aka ce babu ƙananan nan. Na yi magana da mai gida, ya ce insha Allah zai kafa kwamiti a a zauna a kira su don da yawan su ba su samu benefits din su ba. Wasu hada rashin kila gane kanin yanayin abun, wasu kuma kila irin hada bottlenecks din shiga daga wannan office zuwa wannan office, tunda kaga abun wata rana ya fi karfin kila state kila hada federal. To shi yasa da muke neman mu danyi magana, saboda a dai a san abin da ake ciki.
Mataimakiyar kwamandan hukumar Hizba a Kano mai kula da lamuran mata, Malama Zarau Umar, ta yi lecture kwantar da hankali ga iyayen marayun.
Kowane mutum in dai ya zama shugaba a guri, to don Allah ya kokarin zama mai imani, ya kokarin zama mai tausayawa waɗanda suke kasan shi, ya daina danna haƙi. Kuma su wa'annan marayu da aka kashe iyayensu ta gurin tafarkin kare ƙasa, to iyayen marayu suna da wata falala wanda uwa wadda take da miji ba ta da, su ci gaba da addu'a, su kula da kyau wurin tarbiyyar yaransu. Allah zai musu wani tagomashi a gaba, Allah baya hada zafi biyu.
Ita ma Madam Rabran Haruna Jancika, mai ɗakin limamin majami'ar Shalkwatar 'yan sanda ta Kano, ta tofa albarkacin bakinta.
Lokacin gauranci ba lokaci ne wanda zaka dube mutum ba, lokaci ne da zaka zuba wa Ubangiji ido, ka daura masa duka wani damuwanka, domin a cikin mutuntaka zaka gan kaman yanwa za su yi maka, amma ba lailai ya faru ba. So lokaci ne da za su dukufa su nuna wa Allah cewa suna cikin bukata, kuma shi kadai zai iya yi musu yayansu, su kuma dukufa su yi musu tarbiya.
Kididdiga dai ta nuna fiye da 'yan sanda 200 ne suka rasa rayukansu sanadiyar tarzomar Boko Haram a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To sai mu ce Allah ya ji kansu, mu kuma ya kyautata ƙarshen mu. To kar a manta, a jiya mun danyo ni rahoto wanda ƴan PDP suke ta kukan cewa ana wa ƴaƴansu kamun kazar kuku, sai gashi a tsakanin yau kuma an kaiwa cikin ƴan jam'iyyar APC tafka. Shin me masu fashin baki suka fara cewa? Wannan kuma a kan shi ne zamu dora waya bayan mun dawo.
Gaskiya kabara abinda zan faɗi kan wannan al'amari, ba mamaki ya zama ra'ayina ya dan sha bamban da abubuwan da ƴaƴan jam'iyyar PDP suke faɗi. Kamar yadda nake jan hankalin mutane a kullun, kar su zama bayin jam'iyya. Idan sun ga alheri ko a ina ne su faɗa, idan sun ga sharri ko a ina ne su ja hankali domin a gyara. Don haka barnar da aka yi a ƙasar nan kabara ta yi yawa. Al'amarin da yake bayyana abu ne wanda yake mai tada hankali ƙazanta. Ta kai iyaka ƙazanta. Wajibi ne waɗanda suke tare da gwamnatin nan, wanda suka gudu daga PDP, an yi shekaru ana mulki da su a PDP, suka koma APC, da waɗanda suke CPC, da waɗanda suka ANPP, duk wanda ya yi ɓanna wajibi ne gwamnati su taɓa shi. Ina jawo hankali kamar yadda ake kama wanda suka yi ɓanna MPDP. To wanda suka yi banna ƴaƴan APC su ma a kama su.
Mutane suna cewa yawanci NAPC da ba a kama su ba, yawanci lokacin da aka bada kudaden da ake tsammanin a maganar kamfe aka ci su, yawanci lokacin sun riga sun yi hijira sun koma waccan jam'iyya ta APC sun bar PDP, aka yi ta wadaƙa da waɗannan kudade wanda su kuma ba su ci a ciki ba, kila shi isa suka sha, haka wasu suke tsammani. Haka ne?
Akwai wannan, kuma wannan shi yasa ka ji na ce maka na goyi bayan abin da ake yi. Waɗanda suka yi wannan wakacika tashi na lokacin zaɓe, duk wanda aka samu da laifi a kama shi a hukunta shi. To amma kuma wajibi ne a fadada wanda suka yi banna a baya, su ma ba wai za a kyale su bane, saboda dai bannar ai kowa duk wanda ya ta riga ta wuce, ba yau aka yi ta ba, ba jiya ba, an yi ta ne kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaba. Ko lokacin zaɓe ne ko kafin lokacin zaɓe ne, duk wanda ya banna ya kamata a kama shi a hukunta shi. Amma ban goyi bayan wai ba za a kama waɗanda gata su yanzu ita ce zahira ba, sai Allah lubo waɗanda ta tana boye. Idan ka yi banna a lokacin zaɓe an kama ka, idan ka san wani wanda ya banna kafin zaɓe, to kai ma yi bayani.
To mun gode sosai Siyaka Alhassan Kauran Mata, muna godiya sai wani lokaci.
Ana turka turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-6555 5-5.
To barkanmu da haduwa a wannan bangare na yin waya da zamu karba taku wanda kuma da shimfidar da muka fara ta Isaka Alhassan kauran mata akan magana yanayin kamakaman EFCC da jami'a ga wani daga Kano mun samu. Malam barka da wane ne daga Kano?
Yawa kana magana da Ali Hamza ne.
To ya kuke kallon kaman da ake yi a Najeriya din nan tsakanin wayannan jami'a?
To alhamdulillahi mu a matsayin mu na talakawa a Najeriya kuma muna goyon bayan wannan al'amari, muna roƙon Allah kuma ya taimakawa wannan shugaba daga dukkan mutanen da suke kokarin kware masa baya. Ubangiji Allah ya taimaka gaba daya. Allah
to mun gode. Har ila yau dai ga wani daga Kano, wane ne a Kano kuma again aka bugu da ƙari? Hello to yawa, wane ne a Kano? Mun ƙara samu daga Kano.
Abdullahi.
To Abdullahi, me zaka ce game da yanayin wannan kamakaman da ake yi na magana kamar da hana Najeriya?
Wannan kamakaman ya kyau sosai, mako muna murna da wannan kamakaman.
Ya kuke kallon abin? Ya kuke kallon abin?
Na'am.
Ya kuke kallon abin?
Abin wannan hire siyasa, duba al'amari wayanda suke tiktok cikin PDP ko APC ko waye din ya fito aka gayya da yana da badakala a kawo shi, kawai shine wannan al'amari.
Oh to mun gode kwarai, sai an jima like. To bari mu tafi Kaduna. To wane ne a Kaduna?
Alhaji Ibrahim Bakori.
To Alhaji Ibrahim Bakori, barka da warhaka, menene ra'ayinka game da cabce-cabcen da ake da ya hada da maganar cin hanci da rashawa?
Wannan abu da ya yi kyau don muna so gaskiya a tace mana duk waɗanda suke man sace mana kuɗaɗenmu na ƙasar nan, a kama su a tatso kuɗinsu a da mana da shi.
To mun gode kwarai. Bari mu tafi jihar Kano, mun ƙara samun kira daga Kano. Wane ne a Kano?
Ubasha ne kullum daga jihar Kano, ƙaramar hukumar ta kai.
To malam Uba ɗan mutan ta kai, menene ra'ayinka game da kamakaman da ake yi a wannan gwamnati?
Yanzu nan ka gama kaji zama. Ai Amurka kake, tunda kana ka tsaya ga Allah. Ka tsaya aikinka da Allah, me yasa ne gaba abin da zai ka gama aikinka a Amurka?
Hankali kwance.
Saboda haka wannan abu da ake yi wa wani kake wa fata kake ci kasar mu. Allah ya tsara musu.
Misa kace haka?
To mutum nawa aka yi? Sun kuma jihar nawa aka yi daga Maiduguri zuwa Yobe, zuwa Adamawa, zuwa Kano, zuwa Kaduna. To kaga sun kirga zai ba don kirga zai ba su gina zabuwa ba.
Haka ne. To bari mu tafi Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Kana magana da Alhaji Abdullahi Bauchi State Gama Local Gama.
To Alhaji Abdullahi, wannan kame-kame da ake yi na maganar alaka da almundahana a Najeriya, me za ka ce a kai? Ya kuke kallon abu?
Gaskiya alhamdulillahi abinda muke nema yake zuwa kusa.
Me sa ka ce?
Na farko wannan ka suna bin abin da ya kamata, kuma haka muke so da kasanta tafi tuntuni abin da ya kamata a yi tuntuni ya samu yanzu.
To
saboda haka muna murna da wannan abin da yake faruwa, amma Allah sa ya dinga fadawa akan wanda suke da alhakin haka.
To mun gode kwarai Alhaji Abdullahi. Bari mu koma Kano ga wani kuma akan layi yau da kanawa kun yi sa'a kenan sosai. To wane ne a Kano har ila yau? To Malam Idi, menene ra'ayinka game da yawa yanda kuke kallon abin ku mutanen gari?
Wannan kama-kama ya yi daidai.
Me dalili?
Mata ma abin da yankin cikin abin da yankin cikin suka, saboda su ma su suka zama wani magana boko haram din nan.
To amma yawa na ce, amma wasu suna ganin cewa da ana bangare ɗaya ne, yanzu kuma an koma ɗaya bangaren da ne kuke kallon hakan? Ku hakan kuka kalla da?
Ai wannan imeji ake kama ba wani ba magana bangare ɗaya ne. Wannan imeji ake kama dubu tsadon Allah kala mu kuma kasa nasara.
To mun gode sosai Idi.
Allah ya kala bayyana shi.
To sai an jima, mun gode kwarai. To da fatan za a ci gaba da kiranmu duk sanda aka bude layi, anan za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku sai an jima.
To,
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na bada tukuici ta yi alƙawarin bada tukuici ga duk wanda ya bada labari da ta kai ga kama waɗansu 'yan ta'adda su shida da ke zama shugabannin ƙungiyar Al-Shabab. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bada umarnin bada har dala miliyan shida ga duk wanda ya bada bayani akan Abu Ubaida da kuma miliyan biyar akan Mahadi Karate da Ma'allim Daud da Hassan Afgoye da kuma bada dala miliyan uku akan Ma'allim Salman da Ahmed Iman Ali. Ƙungiyar Al-Shabab sun kashe dubban mutane tun daga shekarar 2006 wanda suka hada da fararen hula da ma'aikatan agaji da sojojin wajen zaman lafiya a ƙasashen Somalia, Uganda da Kenya. Al-Shabab ta ɗauki alhakin harin ƙunan bakin waken da aka kai a Kampala, ƙasar Uganda, wanda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 70, har da wani ba a mulke ɗaya. Ta kuma ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka kai a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta Westgate da ke Nairobi a ƙasar Kenya a watan Satumba na shekarar 2013, wanda fiye da mutane 60 suka rasa rayukansu kuma kusan wasu mutane 200 suka ji raunuka. Da kuma harin da aka kai jami'ar Garissa a Kenya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 150. Sakataren harkokin wajen Amurka a watan Maris na shekarar 2008 ya saka ƙungiyar Al-Shabab cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. A shekarar 2012, Al-Shabab da Al-Qaida sun furta ƙawance tsakaninsu. Abu Ubaida ya zama shugaban Al-Shabab a watan Satumba na shekarar 2014 bayan mutuwar Ahmed Abdi Muhammad. Muhammad Karate, wanda kuma ake kira da Abdulrahman Muhammad Wasami, ya taka muhimmiyar rawa a kashe-kashen da ƙungiyar take aiwatarwa. Ma'allim Daud kuwa shike da alhakin tsare-tsare da ɗauka da horar da mutane. Hassan Afgoye shike lura da harkokin kuɗi da satar mutane. Ma'allim Salman shike jagoran mayakan Al-Shabab a Afirka. Shi kuwa Ahmed Iman Ali shike shigar da matasa ƙungiyar da kuma neman mata kuɗaɗe. Duk wanda yake da labarin waɗannan mutane yana iya tuntuɓar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma Reward for Justice a www.rewardforjustice.net ko kuma ta email a info@rewardforjustice.net ko kuma a kira lambar waya 1-800-877-3927. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mu kare, bari mu koma mu ji labarai amma a takaice.
To, Amurka ta baiwa Najeriya wasu jigajigan motocin yaƙi da aka ce ko bomba ya fasa su har guda 24 domin taimaka mata wajen yaƙar ta'addancin Boko Haram. Sanarwar ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a Lagos ta ce yau Alhamis aka shagalmi ga waɗannan motocin da aka ƙesa kuɗinsu ya kai dala miliyan 11. Tun cikin watan Oktoba bara ne Amurka ta tura sojoji kamar 300 zuwa makwabciyar Najeriya, wato Kamaru, sannan a cikin watan jiyan kuma ta baiwa ita ma Kamaru motocin irin waɗannan da aka baiwa Najeriya a yau, duka dai a matsayin tallafi da wajen yaƙi da 'yan Boko Haram din.
To, mun gode, sai kuma in Allah ya kai mu a sake jin mu da wasu cikakkun labaran, domin ko yanzu a nan duka a madadin shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya tayar gabatarwa da kuma injiniyan mu na yau da ma shi wanda ya bada umarni Daniel Brown, sai ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.